بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai, wanda ya kaddara haduwarmu a wannan maraice na Lahadi 20 ga watan Zulqa'ada a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 18 ga watan 5 a shekara ta 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, wato Masjid Bilal, wanda yake unguwar Zawaci layout cikin birnin Kano. Kamar yadda sanarwa ta gabata, bisa ga kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala, a yau za mu gabatar da tunatarwa dan abinda masu magana suke cewa gyara kayanka, wanda baya zamewa sauke mu raba. Wanda matashiyar tunatarwar kamar yadda aka ji shine haƙƙin da ƴaƴa suke da shi akan iyayensu na tarbiyya, musamman kuma dangane da abin da ya shafi ilmantarwa. Da farko mu sani cewa Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa ba ƙarama ba. Cikin baye-baye da Allah ya mana waɗanda ba za su kidanyu ba, daga ciki akwai baiwa ta ƴaƴa. Allah madaukakin sarki cikin ni'imarsa yake azurta ƴan adam da ƴaƴa, waɗanda waɗannan ƴaƴan na daga cikin cikar ni'ima da kamalar mutuntaka. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun. Allah madaukakin sarki shine ya azurta mu da mataye daga kawukanmu, ma'ana ƴan jinsin mu masu halitta makamanciyar tamu, wanda tushen mu daya. Hikimar hakan dan mu samu ɗebe kewa da juna, kuma mu samu sabo da juna, domin duk abin da ya fita daga jikinka ka fi sabawa da shi. Allah yana da ikon ya kaddara mana auratayya ta zamo daga mabambantan jinsi. To amma Allah bai kaddara mana haka ba sai ya sanya auratayyar mu ta zamo daga jinsi irin namu. Mutum ya auri mutum a madadin a ce mutum ya auri dabba, ko mutum ya auri aljan. Kuma ya gaya mana hikimomin haka a wajaje da dama cikin littafinsa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ذاك دان أسامو سكينة نسوة تيبيكيوا كونشير هانكلي وانا وانا سكينة عند نسوة تيبيكيوا إتاكي أكي إيا بوتا وألا دا إتا دان أدم بزي إيا بوتا وألا با سينا دا نسوة كما شي ألا نياها لتتان أدم إني أدوني أدني مصا بوتا. To shi yasa duk abin da zai sama wa dan adam wannan natsuwar sai Allah ya samun masa shi. Na daga ciki ya samun maka da mata aure, kuma ta zamo jinsi irin naka. Duk da haka idan mutum yayi aure, hankalinsa fa bai gama natsuwa ba, har sai kuma me an samu haihuwa. Shi yasa yana daga cikin abin da ke tada hankalin masu aure, idan suka kwana biyu ba a samu juna biyu ba, sai kaga mijin hankalinsa ya tashi, matar hankalinta ba a kwance ba, kai hatta iyaye ma duk kowa hankalinsa bai kwanta ba, ana ta tararrabi. To kuma lafiya, to kuma lafiya. Kuma yin hakan daidai ne, ɗabi'a ce ta ɗan adamtaka. Imani baya sa mutum ya zama bai haka ba, ballantana kuma rashin sa. hatta annabawa akwai wadanda Allah madaukakin sarki ya jarrabce su da jinkirin haihuwa kuma hakan yasa hankalinsu ya ki kwanciya. Qur'ani yayi mana ishara zuwa ga haka tare da girman su da darajar su da imanin su da Allah, amma ba su samu nutsuwa ba lokacin da suka rufe haihuwa har sai da haihuwar ta samu. Annabi Ibrahim yana daga cikin wadanda Allah subhanahu wata'ala ya fi kauna cikin bayinsa, bal ma Allah ya masa baiwar da kafin shi ba a taba yi wani irin ta ba sai bayansa aka yi wajikansa, ita ce maqamul kulla. Allah ya bashi daraja ta khalil, wattakhadha Allahu Ibrahima khalilan, Allah ya rike Annabi Ibrahim a matsayin badadai, wanda badadai yafi masoyi, yafi amini, yafi wanda ake kauna, a badadai. To da haka Allah ya ba wa Ibrahim wannan daraja, kafin sa duk annabawan da suka gabace su ba su samu wannan daraja ba, kuma bayan sa dan Allah ya dada faranta masa saboda matsayi da darajar da yake da shi, sai Allah ya sake ba wa wani irin wannan darajar kuma a cikin ƴaƴansa, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To amma duk da wannan matsayi da Ibrahim yake da shi wanda Allah ya taya bansa ya ta kwarzanta shi, wa Ibrahim allazi waffa وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ملة أبيكم إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أما تردهك دما تستدقي بتسامحي هوابا أولا قول إنما لمن تاريه سكتي تكيشي كرا تمانن كو تكيشي كرا تاريه a wanda suka ce shekara 80 take lokacin suka ce shi kuma yana dan shekara 100 a lokacin, wadanda suka ce ita shekara ta 100 a lokacin suka ce shi kuma yana shekara 120 amma ba a yi masa haihuwa ba. Wanda matarsa ta farko ita ce Nana Saratu, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas cikin Sahih al-Bukhari, a lokacin da Saratu take raye a duniya ita ce tafi kowace mata kyau. Allah ya azurta Annabi Ibrahim da ita kuma ya nufe ta da ta yi imani tare da shi, amma kuma bata haihu ba. Har abin da ya faru ya faru, wata rana Annabi Ibrahim za su yi tafiya da shi da matarsa Saratu, kuma ya zama inda za su gifta ko inda za su je dole sai sun shiga ta ƙasar Misra za su wuce su je wajen. A lokacin kuma akwai wani jabberi azzalimin sarki a ƙasar Misra wanda yake matsafansa sun ziga shi sun bashi wani lakani da sirri irin na tsafi na ya rinka zina da matan aure. Shi dukkan mace a duniya in dai ba ta da miji to bayi da bukatar ta, amma duk munin mace a duniya in dai mata aure ce to sai ya keta alfarmarta. To ballantana kuma gana na Saratu kyakkyawa, kuma Misra a wannan lokacin mahada ce, kusan duk inda za ka je a yankin gabas to sai ka biya ta nan. To sai zama cewa yana da fadawa da dogarai da masu kayan sarki waɗanda suke masa farautar matan mutane. To da haka Annabi Ibrahim zai wuce ta wannan gari da matarsa Nana Saratu, ya san ɗabi'ar garin, ya san halayyar sarkin garin. Da haka sai Annabi Ibrahim ya ce da matarsa Nana Saratu, idan wannan sarkin ya sa aka kama ki aka tafi da ke wajensa, in an tambaye ki me ye matsayinki a wajena, ki ce ke ƴar uwata ce, kar ki ce ke matata ce. To haka ya faru kuwa lokacin da Annabi Ibrahim suka je giftawa ta wannan ƙasa ta Misra, fadawan wannan sarki suka gani mutum da mace, da haka sai suka karɓi matar suka dakatar da shi sai aka kai ta wajen sarki. Sarki ya tambaye ta, wancan namijin da kuke tare da shi me ya alaƙar ki da shi? Tace dan uwana ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya faɗa a hadisi ingantacce, Ibrahim a tarihinsa bai taɓa faɗar ba daidai ba sai sau uku. To daga ciki akwai wannan, an tambaye shi game da matarsa ya ce ƴar uwarsa ce kuma yana da tawili, ba za ka ce ya yi ƙarya ba, duk da manzo Allah ya ce lam yakzib Ibrahim illa falafa kaziba, Ibrahim bai taɓa ƙarya ba a rayuwarsa ta duniya sai sau uku. Kalmar ƙaryar ba dan Annabi ne ya faɗe ta ba, kai baka isa ka faɗe ta ba. linzami yafi karfin bakin kaza to sannan wani zai dauka tunda an ce ƙarya kai a ce annabi ibrahim ya ƙarya to ba ni na faɗa ba dai kenan sannan nabiyu ibrahim ya rayu a duniya sama da shekara 100 yanzu a ce a shekara 100 bai taba ƙarya ba ko da yarinta ko da samartaka ballantana da tsufa sai sau uku wannan yabo ne ba kushe bane domin ni da kai yanzu da za a kidanye shekarun mu karerayen mu sun girme mu da haka sau da dama rashin ilimi yakan sa wani abin an faɗe shi yabo ne kai kuma sai ka ɗauka ne zargi ne to da haka dai annabi ibrahim lokacin da aka tafi da nasaratu wajen wancan sarki aka tambaye ta ya alaƙar ki da namijin da kuke tare da shi ta ce ɗan uwana ne domin mumini ne ita ma mumina ce innamal mu'minuna ikhwa to amma duk da haka can da Allah ya yi wa saratu na halitta ya sa wannan sarki sai da ya kwaɗayin ya karya ƙa'idarsa ta duk da ya ji ta ce ba mijinta ba ne ɗan uwanta ne amma ya nemi ya keta mata haddi ya yunkura zai taɓa ta Allah maɗaukakin sarki ya sa jikinsa ya jijjiga kamar wuta ta yi shakin ɗinsa sai ya ƙyale ta a karon farko a ruwayar Abdullahi ɗan Abbas ya ce alwala taitai sallah ta roƙi Allah take ta ce Allah kar ka ba shi damar ya taɓa ni to shine da ya yunkura zai taɓa ta sai ya ji jikinsa kamar an yi shakin ɗinsa duk da haka bai haƙura ba ya sake kai mata hari na biyu nan ma dai irin abin da ya ji a farko ya sake ji ya yunkura na uku nan ma ya sake ji to a nan ne sai ya ce a zo a fitar da wannan matar ba mutum ba ce aljana ce don ba a taɓa kawo masa wata mace da ya kasa ya taɓa jikinta ba sai ita to garin ya yi sauri-sauri ya rabu da ita shi ne har sai ya ɗauko kyautar baiwa ya bata sai ya bata Nana Hajara mahaifiyar Isma'il to ita kuma Saratu ta sani a gidanta babu ƙalubalen da take fuskanta a wajen mijinta irin wani lokaci takan gan shi ba a cikin yanayi mai kyau ba na damuwar bai samu haihuwa ba yana matsayin annabi amma wani lokaci yakan ji me damuwar bai haihu ba yanzu in ni ne kai aka bani matsayin Ibrahim yi wani ɗa kuma za a ban to amma haka za ka ce don ba a baka ba ne a ɗabi'a ɗan adam ka iya cewa in na samu kaza ni magana ta ƙare amma da ka samu kazan sai ka ga ashe dai da saura to da haka annabi Ibrahim alaihi salam duk da matsayin da yake ciki da bai samu haihuwa ba yana damuwa saboda ɗan adantaka to da haka ita Saratu don ta share wa Ibrahim hawaye wanda wannan shi ne halayya ta dukkan wata mace ta gari damuwar mijinta damuwarta ce za ta iya sadaukar da komai don ta ba wa mijinta kwanciyar hankali da natsuwa in dai bai saba wa Allah ba da haka lokacin da aka ba wa Nana Saratu kyautar Nana Hajara a matsayin baiwa na farko sai ta ƴanta ta na biyu sai ta ce da Ibrahim ka auri wannan yarinyar ta yi damuwar da muke ciki ta rashin haihuwa Allah ya kwaranye mana da ita ka samu ka samu haihuwa da ita to wannan shine abin da ya faru annabi Ibrahim ya karɓi wannan tayi na Nana Saratu ya auri Nana Hajara kuma yana auren ta ba daɗewa aka samu cikin annabi Isma'il to shine Allah maɗaukakin sarki ya yaba wa wannan ƙoƙari da Saratu ta yi damuwar da annabi Ibrahim yake ciki ta rashin haihuwa yanzu ta kwaranye to amma ita kuma a matsayinta na ƴa adan ita ma sai kuma kishi ya zo mata wanda wannan yana faruwa ga da yawa daga cikin mata mace ta kasa samun haihuwa amma daga baya idan aka auri wata kuma ta haihu sai ta tashi hankalinta sai shi ɗan ya dawo ya daɗa zigata ya ce yanzu da ke aka sha wahala da ke aka samu kuɗin yanzu kuma za a zo a fidda ke daga gidan yanzu kuma za a zo a maida ke ba kowa ba yanzu wata ta zo a sama ta ci gida lissafin iyayenmu mata ta ci gida kamar yadda suke faɗa to da haka Nana Saratu ita ma ƴar adam ce wannan damuwar kuma sai ta zo mata yanzu kenan duk daɗewar da muka yi da Ibrahim duk wahalar da muka sha tare da shi yanzu ga yarinya ta zo ta samu ciki za ta haihu ko ma ta haifi ɗa namiji a lokacin yanzu ni za a juya min baya yanzu na zama kaza na zama kaza to shi kuma Allah karimu ne ba za ka taɓa yin karamci Allah ya wulaƙanta ka ba hal jaza'ul ihsan illa al ihsan inna Allah la yudiu ajra al muhsinin inna la nudiu ajra man ahsana amala to da ka wannan bajinta da ta yi to sai Allah maɗaukakin sarki na farko don ya ba ta haƙuri ya rarrashe ta ya kwantar mata da hankali sai ya ce ita amarya Hajara da danta Isma'il a dauke su a bar ba su da garin kwata kwata. Ibrahim dan kasar Iraki ne, dan haka anan yake rayuwa da shi da matarsa na Nasaratu. To sai aka ce ya dauke ita Hajara da danta Isma'il su kuma ya kai su dajin Makka. Lokacin babu gari a wajen, daji ne, ya je ya aje su a can. To daga nan ne magidanta suka samo dabara ta raba gida. Wani lokaci yakan rage matsalar iyali, amma fa ga wanda ya iya. Domin wani lokaci ka raba wa iyalanka gida, to raba kan iyalanka ne, tarwatsa kan zuri'arka ne. Iyayenmu a da da suka iya allansu, an gane ko, suka iya takunsu, su sun haɗa matan kuma an zauna lafiya, kuma an yi zumunci, kai ya haɗu, tarbiya ta tabbata. Domin sau da dama kamar yadda nake faɗa, duk ɗan da ya shekara 40 a ƙasar Hausa, in dai gidansu akwai mata biyu, to ya tashi ya gansu a tare, ban ɗakinsu ɗaya, kicin ɗinsu ɗaya, komai nasu ɗaya. Kai akwai wata bajintar ma a wasu gidajen, za ka samu mata biyu a ɗaki ɗaya, kuma wallahi ba talauci ba ne, wadata ce, isa ce ta maza a da. Amma yanzu maza sun zama mazare. To da haka dai Annabi Ibrahim ya raba iyalansa, ya bar Saratu a inda take, Hajara kuma da ɗanta aka kai ta dajin Makka. To har yanzu dai Saratu hankalinta bai gama nutsuwa ba, domin ita ma matsalar rashin haihuwa tana damunta. Shi yanzu Ibrahim ta ɓangarensa nasa ya kwaranye, don ya samu da wata, to yanzu saura ita. To amma duk da haka a wannan lokaci Saratu ta dawo, ta ci gaba da biyayya ga Annabi Ibrahim. Daman ba ta saba masa ba, kuma ta saki ranta, domin damuwar da shedan yake kawo mata idan ta ga kishiyar, kuma ta ga dan kishiyar, to yanzu ta ragu, dan yanzu ba ta ganinsu. Bature yana da karin magana, ya ce wai out of sight out of mind, idan baka fiye ganin abu ba, to bai fiye zama a ranka ba, yakan fita daga ranka in ba ka ganinsa. Amma duk abin da kake ganinsa kullun, to yakan ne, yakan zauna a ranka. To shi kenan, ana nan ana nan sai Allah madaukakin sarki yake so ita ma ya bata haihuwa. Ita na Saratu. Mun san Annabi Ibrahim yayi zamani da wa Annabi Lut, tare suka yi zamani, kuma ƴan uwan juna ne. Lut dan uwan Annabi Ibrahim ne. To Ibrahim yana rayuwa a Iraki, Lut yana rayuwa a Jordan, amma babu zumunci tsakaninsu, tare da dangantakar jini da kuma dangantaka ta imani. Amma Ludu baya zuwa wajen Ibrahim, Ibrahim baya iya zuwa wajen Ludu. Saboda me? Saboda mummunar ɗabi'ar mutanen Annabi Ludu, na yi wa ‘ya’ya maza fyaɗe da kaza da kaza. To wannan yana daga cikin abin da yake damun Annabi Ibrahim da shi kansa Annabi Ludu ɗin. To sai Allah Maɗaukakin Sarki yake so ya warware waɗannan matsaloli guda biyu a lokaci ɗaya, matsalar mutanen Annabi Ludu da kuma matsalar rashin haihuwar Nana Saratu. Wanda kuma waɗannan matsalolin idan suka warware duka, wanda zai fi kowa farin ciki shine Annabi Ibrahim. To shine Allah Maɗaukakin Sarki ya turo mala’iku don su je su halakar da mutanen Ludu, amma sai ce musu kankuje ku biya ta garin Ibrahim, ku fara masa albishir da abin da za ku yi, kuma ku yi wa matarsa albishir da cewa ita ma damuwarta ta warware, za ta samu ɗa, ba ma ɗa kaɗai ba, har da jika. To shine Allah yake hakaito mana ƙissar a cikin Suratu Hud. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت وبنجي سبحانه وتعالى يقول ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى حقيقه ان ايكم سن جي النبي ابراهيم ده البشر ذاك malamai suka ce yin albishir ga duk wani masoyi in wani abun farin ciki ya samu sunna ce ta annabawa sunna ce ma ta mala'iku. Allah yakan aiko mala’iku su yi wa annabawa albishir, daga nan ne Bahaushe sai ya ce albishirinka goro, fari ko ja, fari ko ba haka ba da haka sunna ce annabawa suka zo suka yi wa annabi ibrahim albushir amma kafin su yi albushir din sai da suka yi sallama qalu salaman suka ce salaman ma'ana suka gaishe shi da jumla fi'iliya domin salaman maf'ulun bihi ne an shafe fi'ilin taqdirin sa sallamna alayka salaman to shi kuma qala salamun shi kuma sai ya amsa da jumla ismiya domin salamun khabaru mubtada ne an shafa mubtadan taqdirin sa amri alaykum salamun ko raddi ilaykum salamun malamai suka ce amsar da ya ba su tafi wacce suka yi masa bisa ga ka'idar fahayyu bi ahsana minha ya gaishe su da abin da ya fi nasu domin ga wanda ya san nahawul larabci ya san jumla ismiya tafi jumla fi'iliya karfi to da haka su sun gaishe shi da jumla fi'iliya wacce ake kaddara wa fi'ili shi kuma ya gaishe su da jumla ismiya wacce ake kaddara mata mubtada to shine Allah yake fa ma labisa bai yi wata wata ba an jaa bi ijlin hanif sai je zo musu da gashashshen dan maraki saboda karamci irin na Ibrahim shine dattijan da ya sunnanta garar baki a duniya a girmama bako a ba bako abinci ba a san daga inda bakon yake ba Ibrahim shi ya fara wannan a duniya yana daga cikin karamcin sa shi yasa sau da dama Allah yake cewa wa hal ataka hadithu dayf Ibrahim al-mukrami labarin bakin annabi Ibrahim wanda suka ga karamci bai zo maka ba sune dai waɗannan mala'iku to shine Ibrahim da ya kawo wa baki abinci saboda karamci Allah yake ya ga sun cinye sabanin wani zaka ga ya kawo abincin amma yana jiran a rage da za su cinye su tafi ba su rage ka kawo irin waɗannan baki ko kunya duk sun cinye abinci amma Ibrahim lokacin da ya ga hannuwansu ba sa kai kawo tsakanin abincin da bakinsu nakirahum wa awjasa minhum khifa sai abin ya bashi mamaki kuma sai ya fara tsoro domin bako irin na da yakan taho ne daga nesa kuma tafiyar ta fi wahala a da can yanzu ne sai kai tafiya mai nisa baka gaji ba saboda saukin sufuri sai ka taho daga Abuja a awa ɗaya ka zo Kano ka sauka gida baka da wata matsala amma mutanen da daga Kano in za su je Zaria sai ai kwana uku ba a je ba kaga tafiyar da akwai wahala kuma in dai mutumin ƙauye yake maka wani bako ne to daga nesa yake domin su mutanen ƙauye kowa ya san kowa ƙauyukan da suke kusa duk kowa ya san kowa dan ka baro dan nan ƙauyen ka zo nan daman an san ka ba za a ce maka bako ba amma in ka ji an ce ma bako to daga inda ba a san ka ba ka taho da haka dai annabi Ibrahim sai ya rinka jin tsoron waɗannan bakin anya ko waɗannan bakin alheri ne bako ka kawo masa abinci ya kici to shine ya gaya musu a wata ayar inna minkum wajilun yace ni fa ina tsoron ku amma anan ba shi yace ina tsoron ku ba sune da suka fahimci yana tsoron suka ce la takhaf kwantar da hankalinka kakka tsorata inna ursilna ila qaumil lud mu an aike mu ne zuwa mutanen ludo jodan zamu wuce daga nan to daga jin haka Ibrahim sai ya fahimci to ba mutane bane dan haka dan ba su ci abinci ba ba abin mamaki bane ba mala'iku ba sa cin abinci ba sa bukatar abinci to shine matar annabi Ibrahim ita ce na nasaratu point din kenan a lokacin ita take sabin din bakin ita take bararraba musu abincin tana tsaye suka gaya wa Ibrahim inna ursilna ila qaumil lud mu ba mutane bane mutanen annabi lud zamu je mu halakar to ita ma farin ciki sai ya sa ta kasa mallakar zuciyarta kawai sai ta subuce da dariya shine Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fadhikat matarsa tana tsaye kawai sai ta fashe da dariya saboda jin albishir din za a je a kashe waɗancan mabarnatan daga nan ne malamai suka ce ba laifi in wani mugun mutum ya mutu kai murna ba laifi bane ba mata annabi Ibrahim ta yi celebration din za a kashe mutanen lokaci kai addu'an ma ya mutum ba laifi bane annabi Musa ya addu'ar Allah ya halakar da fir'auna ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد هذه زوا كرشي to da haka dai mata annabi ibrahim sai farin ciki jin za a kashe mutanen lulu to ashe ita ma akwai nata albishir din shine Allah yake fa basharna ha bi ishaq take ita ma sai mala'iku suka ce to ke ma zaki haifi da kuma sunan dan ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba, kuma bayan ishaqa zaki samu jikashi kuma yaqubu sunanka. Daga nan aka samu sanya wa yaro suna tun ba a haife shi ba. Yanzu gwagwaran nan da muke zaune da su ba sai na nuna ba, kuma wanda ya tsargu da shi nake. Wai a labarin Shehu Jahani, wata rada Shehu Jahani ya shigo masallaci ana wa'azi, sai ne waje ya zauna da shi ne. Shi kuma mai wa'azi sai yake karanta faɗin Allah, alam nuhlikil awwalin. Shehu Jahani sai ya zo sahun gaba ya zauna, to sai aya ta ce shin ba mu muka halakar da na farko ba? Sai Shehu Jahani ya tashi ya koma tsakiya. To bai san ayar da ta biyo baya summa nutbihumul akhirina, to da ya ji haka kawai sai ya tashi ya fita. To bai san fitan ma ba tsira ba ce, kazalika naf'alu bil mujrimina. An ce shi ma wani ya zo masallaci ana hudu ba. Kun san Allah yakan yi wa mutane wa'azi da mutane ƴan uwansu. Wani lokaci sai ka ganka gaban mai wa'azi yadda ka san zai kama sunanka, duk abin da kai Allah sai dora masa a baki ya ta faɗa, ka ji kamar da kai ake. To wani mutum ne ya je kwakyariyarsa, kawai ya zo masallacin Juma'a, sai Allah ya sa mai wa'azi liman ya yi ta faɗar abin da mutumin nan ya yi, wallahi kamar shi ya gani. Nan ku shi liman ba da shi yake ba, kawai Allah ne ya dora a kan harshensa don ya masa wa'azi. Mutumin nan yana jan da gindi, yana ja da gindi, yana ja da gindi, har ya je bakin kofa shi ma sai ya fice. Shine abokinsa da aka idar da salati, ya na ganka a farko kuma na ga kana ta fita ko matsuwa, kai ce a limamin nan ne, naga in na zauna sai ya nuna ni. Kamar a gabansa ne kaza ne kaza ne kaza. To ala ayyati hal, Nana Saratu Allah madaukin sarki ya mata albishir da cewa za ta haifi ɗa mai suna Ishaq tun ba ta da ciki. To sannan sai Allah ya ƙara mata ya ce kuma za ki sake samun jika ta hanyar ɗanki Ishaq, shi kuma jikan sunansa Yaqub, da jikan da ɗan da aka faɗi sunayensu. Meye hikima? Malamai suka ce hikimar da ya sa aka yi mata albishir da ɗa kuma aka ƙara da jika ɗayan biyu ke hikimar. Hikima ta farko, a al'adance, a duniyance, galibin matar da ta daɗe ba ta haihu ba har ta wuce shekarun haihuwa, to in ta haifi ɗan mutuwa yake. Wannan ya tabbata a ƙissar Saratu nan da kuma ƙissar Annabi Zakariya, shi ma yana daga cikin annabawan da Allah ya jarabce su da jinkirin haihuwa, shi ma sai da ya ta'addu'a sannan ya samu ne ya haya. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أكرشي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. To wanda ya dade bai haihu ba, musamman cikin mata, idan suka haifi ƴaƴan kuma ba su fiye rai ba galibi. To malamai suka ce abinda ya sa mala'iku suka yi wa Nana Saratu albishir da jika dan a nuna mata wannan ɗan naki da zaki haifa, duk da al'adance in mace ta dade ba ta haihu ba, in ta haihu ɗan bai fiye rai ba, to naki ba zai gaba da wannan matsalar ba, zai yi tsawon rai har ma ya haifa miki jika. Domin da an ce jika, to ka san ta ya sha, domin ta hanyar da ake samu mai jika. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. To haka Annabi Yahya, shi Annabi Yahya da Allah zai kauda wannan ishkalin na cewa zai rayu, shi ba a yi wa nasa mahaifin ko mahaifiyar albishir da za a samu jika ba, a'a sai aka sa masa sunan da ke nuna rayuwa. Yahya, kalmar Yahya ne take nufi mai rayuwa, daga alhayatu rayuwa. Sumiya Yahya li Yahya, an sa masa sunan Yahya don yayi tsawon rai, fata ne na gari, alfalu ne. To da haka dai Annabi Zakariya Allah madaukakin sarki ya kwaranye masa damuwa ta rashin haihuwa da ɗa Yahya. Annabi Ibrahim Allah ya kwaranye masa damuwa ta hanyar haihuwa da farkon ɗansa Isma'il. Ita kuma Saratu Allah ya kwaranye mata da danta Ishaqa da kuma jikanta Yaqub, wanda tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq shekara 10 ne. Ishaq da Isma'il sune ƴaƴan annabi Ibrahim da suka fufuce, amma ba su kadai ne ƴaƴansa ba, kamar yadda malaman tarihi suke faɗa. Annabi Ibrahim yana da wasu ƴaƴan, amma dai Isma'ila da Ishaqa su suka zama annabawa, su zakaran su yayi tara, da haka su aka fi sani, amma sauran ba a san su ba. To da haka dai Allah madaukakin sarki yayi musu wannan damuwa ta ba su ƴaƴa dan ya cika musu kamala ta dan adantaka. To haka nan Allah subhanahu wataala yake gaya mana mu ga magarin mutane wanda ba su ba, yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه علي قدير. الله شيكي ملك السمد كفا شيكي حلتر أبن دي قداما يكم با وان دي يسوي دي تكم باي يا إعماتا سيفارا دماتا أنا ما لم يسوي كي هكمر دنكر كأوكا بيور إعمتا غزاواتي. Akwai mutanen da aka ba su ƴaƴa mata sai suke ganin har yanzu su dai ba a ba su abin da suke so ba. Misali, mahaifiyar na Maryamu asali ta namiji ta fito, imra'atu Imran, amma sai Allah yake so ya nuna mata baiwar ƴaƴa mata fa ba asara bace, ba gazawa bace, ba kasawa bace. Yoso da dama ma ƴaƴa matan sukan fi me mazan ta wata fuskar. Wadaka ita zuciyarta bata karaya ba, duk da ita abinda ta fito ta samu ɗa namiji, lokacin da ta haife ta sai ta ce rabbi inni wada'tuha unsa, dan Allah ce wallahu alamu bima wada'at, Allah gashi kuma na haife ta mace. Allah ya ce na bi ki sanin me kika haifa, sai ta ce walaysa dhakaru kal unsa, amma fa ɗa namiji ba kamar ɗa mace ba, ɗa mace ba kamar ɗa namiji ba, namiji yafi mace, ita ta fi son ta samu namiji. Amma duk da haka bata yi ƙasa a gwiwa ba, sai ta yi wa Allah kyakkyawan zato. Idan ya mace Allah ya baka ba namiji ba, kai kuma namiji kake so, to kada zuciyarka ta karaya, duk abin da kake fata namijin yayi maka to ita ma macen za ta iya yi har taki, amma da sharadin in ta samu kulawa da tarbiyya. Kaga nana Maryamu uwarta ba mace ta so ta haifa ba, namiji ta so ta haifa, amma da ta haife ta macen to Allah ya fi karfin ta, yanzu ba ta da yadda ta iya. To amma ita kuma sai zuciyarta ba ta karaya ba, sai ta ce wa inni sammaitu ha Maryama, to duk da haka Allah ba zan fasa ba, manufata ta in samu ɗa na gari wanda zai zama silar shiriya ga al'umma, zai yi hidimta wa addininka, zai yi kaza zai yi kaza, abinda za a yi alfahari da shi ban fasa ba. Tun a suna sai ta zaba mata suna na gari. Kalmar Maryam ba larabci ba ce, domin nana Maryam ba balarabiya ba ce, annabi Isa ba balarabi ba ne. To amma kalmar Maryam a larabci ma'anarta shine khadimur rabb, mai yi wa Allah hidima. Kaga kalmar mai yi wa Allah hidima kamar suna ne na namiji, amma kuma sai aka sawa mace, saboda me? Saboda ana so ta cika ma'anar kuma ta yi kamar yadda namijin zai. Kuma suna yana daga cikin haƙƙi na farko da ɗa yake da shi a kan uba, kuma yana daga cikin abin da yake taimakawa a samu tarbiyya ta gari. Wannan idan mun yi tsallan baɗake mun wuce zaɓar uwa, domin haƙƙin farko da ɗa yake da shi a kan ubansa shine ya zaɓo masa uwa ta gari. Domin ƙa'ida uwa ta gari ita take haifar ƴaƴa ne na gari, kamar gona ce ta gari ita take ba da yabanya ta gari. Sau da dama Allah yakan kwatanta mace da gona, yadda gona ta gari in an ba ta kula, an yi mata, an sanya mata iri mai kyau, an kula da nomanta, an yi mata ban ruwa, an sa mata taki, za ta ba da yabanya. To haka mace take, in ka kula da tarbiyyarta, ka kula da haƙoƙinta da addininta, to ita za ta baka ƴaƴa a matsayin yabanya ta gari. Shine Allah yake wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi والذي خبث لا يخرج الا نكدا. Wadaka idan mun tsallake zabin uwa ta gari, to abinda da yake da shi in an wuce wannan ga ubansa shine a farko in yazo duniya yayi masa suna mai kyau, suna lamiri, haka Bahaushe ma ya faɗa suna lagari fata na gari labiri amma suna linzani zake suna linzani duk sunan da ake gaya wa yaro kamar addu'a ake masa da fata na ma'anar suna idan ka sa wa danka suna mummuna to lokacin da ake gaya masa to ma'anar bin sa take kamar addu'a ake masa wannan halin wannan dabi'ar wannan abin da sunan yake dauke da shi na ma'ana ya tabbata a kansa shi yasa zamu ga a addini zaɓin suna mai kyau ga ɗa a matakin farko abu ne mai matuƙar mahimmanci yanzu mu kalli ƙa'ayen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haifa da sunayen da ya samu za mu ga duk sunaye ne masu kyau masu kyakkyawan ma'ana suna fata an gane kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa a hadisin abdullahi dan umar yace ahabbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman sunayen da Allah ya fito sunayen da za a bautar da ƴaƴa ga Allah a ce bawan Allah Abdullahi bawan mai rahama Abdurrahman bawan mai jin kai Abdurrahim bawan mai mulki Abdulmalik Abdulquddus Abdussalam domin wannan sunan yana sa bawa ko da ya cika ma'anar da Allah ya halicce shi dan ita ce bauta duk lokacin da kace masa bawan Allah kamar kai masa fata ya zama haka ina fata an gane to amma hakan baya hana kuma sunaye na al'ada waɗanda suke da kyakkyawan ma'ana manzo Allah ya sa suna na al'ada yanzu sunan Fatima suna ne na al'ada ina fata an gane kamar Bahaushe ne ko ta kabila tana da me sunayenta na al'ada in dai basu saba wa shari'a ba laifi bane kamar sunayen rana dan Liti dan Jummai Bala ko Talle wannan suna ne masu kyau ko Larabawa su ma suna da nasu da za a fassara maka zaka ji duk ma'anar kusan san makal yanzu Fatima me ake nufi da Fatima me yayi wacce yarinyar da ake fatan ta girma kuma ta hayayyafa to Larabawa sukan sa mata suna Fatima me yayi daga al-fita an gane ko to haka nan Aisha Aisha me rayuwa ma'ana rayuwa yarinyar da ake so ta yi tsawon rai kuma ku kalli duk waɗannan sunayen sai da ma'anar ta tabbata yanzu na Fatima nace Fatima me ma'anar ta yake wacce ake so ta haihu da yawa Fatima ta haifi ƴaƴa ta yi maza ta yi mata kaga ma'anar ta tabbata Aisha me ake nufi me tsawon rai nana Aisha ta yi tsawon rai shekarar ta 63 ta bar duniya kaga 63 ai ta sha miya ko kamar yadda ake faɗa to da ire-iren wannan to haka nan zaka ga al-qasim me kenan al-qasim me rabo duk wanda kaji an ce me rabo ma'ana akwai abun kenan ko ba haka ba to Larabawa sukan sa irin waɗannan sunan kamar Usman duk da wani lokaci malamai sukan ce ba a iya san a yi tafassara sunaye ba sai dai in akwai wata kura sunan ba a tantance ba to sai a fassara dan mutane su gane kar su shiga duhu dan wani lokaci in ka fassara sunan mutum kuma sai a rinka kallon sa da shi ko wani ya rinka kokarar sa da shi yanzu al-Haris Haris suna ne daga cikin sunayen Laraba ana nufin nomau nomau shine ba shi yake fassara da Hausa sai ce nomau an gane ko Uthman wawulo Abbas mai fuskar shanu ma'ana mara fara'a duk irin waɗannan sunaye to amma sunaye ne na al'ada ba su saba wa shari'a ba saboda ba wata mummunan ma'ana suke da ita ba to illar shi kuma mummunan suna shine akasin abin da kyakkyawan suna yake bayarwa Sa'id ibn al-Musayyib yana faɗa yace tunda na tashi shi Sa'id ibn al-Musayyib mahaifiyarsa mai aiki ce a gidan Annabi yarinyar na Ummu Salama ce ta ne wa Ummu Salama aikatau ranar da Sayyidina Abubakar ya rasu a ranar aka haifi Sa'id ibn al-Musayyib wanda ake wa laƙabi da Sayyidut Tabi'in shugaban tabi'ai babba ne cikin malaman musulunci masana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama domin yayi karatu a wajen da yawa daga cikin sahabbai ya rufi da yawa daga cikin su to shine yake ba da tarihin gidansu wanda kuma tarihin yana da alaka da mugunyar suna yace tunda na tashi a dangin mu bamu taba zaman sati daya cikin farin ciki ba kullun cikin bakin ciki muke kullun bamu taba sati daya lafiya lau a familin mu ba yau ka ji ana gobara a gidan wani gobe dan wance ya fada rijiya gobe dan wance an kade shi gobe wance an dauke shi gobe haka kullun yace bamu taba saki da lafiya ba yace to ban gane wannan illar da wannan sharrin ba a dangin mu yace sai da na girma na shiga ilimi ina karatu wajen manyan sahabbai sai aka zo hadisin zuwan kakana yana nufin kakansa lokacin da kakansa yana ba ma guje yazo wajen annabi musulunta a ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo ya musulunta annabi yakan tambaye shi ya sunanka saboda ya san sunaye kafin zuwan musulunci akwai bankaura a ciki da yawa yace to shi kakansa sunansa huzunu huzunu shine bakin ciki to da kakansa yazo zai musulunta a wajen annabi bayan annabi ya bashi musulunci sai yace ya sunanka sai yace sunana huzun bakin ciki sai annabi yace a daga yau mun canja maka suna ka koma sahal sahal shine saukin kai to shi kuma a lokacin ba ma guje ne da duminsa to shine sai yayi wa annabi gatsali sai yace la ughayyiru isman sammani bihi abi wala ummi bazan canja sunan da iyayena suka saba ba to shi kuma annabi baya jayayya yana faɗa haka sai annabi ya kyale shi da suna to wannan bakin cikin da ake kiransa da shi bakin ciki shi ya shiga zuri'arsa to shine jikansa yake bada labari yace ban gano wannan matsalar ta gidanmu ba sai da na shiga ilimi sannan na gano ta ashe gardamar da kakanmu yayi wa annabi wajen a canja masa mummunan suna da kyakkyawa ita ta ja mana haka to da haka wannan yake nuna zabin suna ga da mai kyau yana daga cikin haƙƙi na farko da yake da shi akan iyaye kada iyaye su dauki zamananci kadai ba laifi bane dan ka sa wa danka suna mai kwalliya kwalliya mai zamananci zamananci amma ya zama yana da kyakkyawan ma'ana da yawa iyaye mata sukan rinjayi iyaye maza wajen sa suna waɗansu daga cikin sunayen wallahi a fina-finan indiya ake jiyo kun san su indiyawa suna da makotaka da larabawa tsohuwar alaka tsakanin indiya da larabawa in kana karanta hadisa annabi sun sanarwa za ka ga misalai da yawa da indiya indiya saboda akwai tsohuwar alaka cikin talatala a dacen ta kasuwanci tsakanin yankin larabawa da yankin indiya to wannan ya sa indiyawa su ma suna da kalmomi da yawa na larabci a yarensu yanzu da za ka koma fina-finan indiya na da za ka ji diyoncin sunayen daga larabci ne daga larabci ne to wannan yakan sa za ka ga ana tsuntsuntar wasu kalmomi a cikin indiya na larabci amma wani lokaci kuma indiyawan sai su canja su mai da su da ne da indiyanci kamar yanzu bahaushe ne mu ma mun ar kalmomi da yawa daga larabawa amma fa muna furta su ne da hausa ba da ne larabcin ba ba da larabcin ba to wannan yakan sa da yawan iyaye mata masu kallace kallacen fina-finan indiya wata sai ta riƙa wani suna ita tana ganin sunan wata fita ce wata tauraruwa ce wani gwanin iya soyayya ne kawai sai ta ce idan ta haifi ɗanta sunan sa kaza yanzu akwai wani suna da yawa za ku ji ana yawan tambayar malamai akan sa aryan aryan sunan indiyawa ne an gane ko to amma asalin sa yana da alaka da larabci ko da yawan mata kuma ba kowa bane ya san shi ko a larabawa saboda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da dadde ma'ana a cikin hadisi kuma hadisin bai shahara sosai ba amma dai ya zo da haka sunan in an maida shi zuwa ga wancan asalin to yana da ma'ana amma dai da yawan mu ba wannan muke kallo ba mu kwalliyar da gayin da kaza da kaza yana daga cikin inda ake samun matsala wajen suna a wajen iyayen mu alarmomi gardawa idan ka shiga duniyar alarmomi gardawa za ka ji sunaye lantana farkon izu ne lantana lulbira ta tunce ko in ma ta yi an gane ko iza waka wal musanati har da wawun din a matsayin musanati zai hada wal musanati an gane ko wallahi har akwai mal'una eh akwai mal'una da haka su ba ruwansu da ma'ana su kawai tunda wani yanki ne na wata kalma ta Qur'ani kawai a dafka wannan gaskiya kuskure ne ƙwarai da gaske yanzu akwai wani abokina da yake bani labari Malam Yahaya tun lokacin aƙalla na san Malam Yahaya ya kai wajen shekara 55 dattijo ne a rigar yara to yake bani labari yace lokacin da ya tashi a unguwarsu akwai wata yarinya fitinanniya yace shi bai taba sanin karuwa ba sai daga kan wannan yarinya tun a da can a wannan shekarun tana fita tana yawace yawacenta na banza duk unguwa an sani yace to shi ma bai gano illar ba da abin da ya ja yarinya zuwa karuwanci sai da ya girma shi ma ya shiga karatun addini har ya fara karatun Qur'ani anan ne sai ya gane sunan tabagiya ya ufta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya fa karuwa kenan ashe iyayenta ne suka karuwantar da ita tun bata girma ba ana ta ce mata bagiya bagiya ta tashi ta zama bagiyar kuma su ba su san illar abun ba har tana karuwancin kuma bagiya ake da ce mata kaga kamar wuta ce tana ci kana ambula mata ne fetur ta ci gaba da ci to ya ƴan uwa masu albarka idan an samu irin wannan kuskuren uba ya sa wa ɗansa suna mara kyau sai daga baya ta bayyana canjawa ake kai tsaye ba magana sake yanka rago akwai malaman tsubbu da suke cewa wai sai a sake yanka rago sun hana da yawa daga cikin maguzawa musulunta idan ba maguje ya zo zai musulunta sai a ce to akwai rago na yanka da sai ya ga shi yana can ma bai ci rago ba sai ya zo ya kawo wani ya ci rago wannan babu shi a musulunci manzo Allah ya yi ta canza sunayen mutane kuma bai ce su yanka rago ba yana daga cikin haƙƙin da ɗa yake da shi a wajen iyayensa shine haƙƙin tausayawa haƙƙin tausayi wannan zai sa na farko ya sallama masa kansa 100% ya yadda cewa babana ba mai cutata ba ce babana ba makina ba ne uwata ba kina take ba amma akwai da yawa daga cikin iyaye a yau mu'amala da suke wa iyayen 'ya'yansu ta sa 'ya'yan sun gamsu cewa iyayensu ba sa son su duk uban da zai je ya ci mai kyau a waje ya bar matarsa da 'ya'yansa ba su ci ba ko ya bar uwar da naira 1000 a 1000 za ta sai hatsi ta yi cefane wannan ba yadda za a ƴaƴanka su yadda kana sama a irin wannan rayuwar da muke ciki duk uban da bai damu ina ƴaƴansa suka kwana ba ina suka tashi ba ina suka tafi in ya je kasuwa bai san ya dan siyo musu ƴar alawa ba bai san ya yi musu wasa ba bai san ya rinka ɗaukar ƙananan ƴaƴan yana dora su a kafaɗarsa ba wallahi ba za su taɓa yadda kai masoyinsu ba ne ku duba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da yake wa jariri in an kawo masa shi shine lakata masa ne zuma a baki ko dai dabino ya tauna ya lakata masa ko zuma ya lakata masa me annabi yace saboda yara suna kan zaki kuma yana daga cikin abin da in kai wa yaro kyautarsa baya manta da shi alawa alawa ku fahimci wannan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 1500 da suka wuce baya ya bamu wannan ka'ida yanzu ko kai zaka iya tuna wata alawa da babanka ya taba baka in dai an baka ba ka manta da ita ba to wannan yana da tasiri kwarai da gaske kar mu manta da wannan kamar yadda na faɗa abu na biyu ɗaukar yara kane musu yaccafiya kane musu makawiya da sauransu wannan yana sa ɗanka ya shaku da kai ya yadda kai ubansa ne masoyinsa ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana gida sai wani mutumin ƙauye ya zo ya sallama da shi sunansa Aqra ibn al-Habith at-Tamimi sai annabi ya fito da ya tashi fitowa sai ya fito da al-Hasan yana tafa shi a sama yana yi masa wasa jikansa al-Hasan shi wannan mutumin ƙauyen yana ganin annabi yana wasa da jikansa sai ya ɓata rai na shehu dan gaskiya aka yi koko babban annabi sallallahu alaihi wasallam suna faɗa Allah Allah muke ƙauyawa su zo saboda su ƙauyancin su yakan sa komai ya zo bakin su faɗa suke to duk abin da suka faɗa in na daidai ne annabi sai ya tabbatar in na kuskure ne sai ya gyara suka ce mu kuma sai mu amfana kalmar da mu ba za mu iya gaya wa annabi ita ba ta yi nauyi ba ƙauye sai ya zo ya faɗe ta yo ba ga zuliya daini ba mutumin da annabi ne ya rafkanuwa a sallah raka'a biyu annabi ya yi sallama a madadin raka'a hudu sahabbai suka kasa tambayar annabi kuma suka kasa ce masa an yi rafkanuwa har ma wasu daga cikin mutane fa sun fara fita daga masallaci amma kawai shi ya sai ya tashi a gaban mutane ya ce da annabi ya muhammad a kusurati salatu am nasita ya muhammad sallar yau rage mana akai ko mantuwa kai ne ruwa ya ce wa fil qaumi abubakrin wa umar fa haba an yukallimahu a cikin mutane fa ga abubakar ga umar abubakar tun yarinta ta raska tashi da annabi amma saboda girmamawa annabi ya nemi kwarci ne ba kowace magana yake iya gaya wa annabi ba abubakar bai iya tankawa ba umar bai iya tankawa ba amma zube dai ne ya tashi ya tanka saboda shi mutumin kauye sai manzo Allah yake lam tuqsar wa lam ansa ba a rage sallah ba ban manta ba saboda shi annabi a yaqinin sa ya cika sallah amma sai sake cewa bal nasita wallahi bai ka manta shine mazala yaji ya kalli zauran sahabbai ce a sadaka zuliyadaini abinda zuliyadaini ya fada gaskiya ne sai suka ce eh gaskiya ne sai annabi ya tashi ya cika kaga su sun amfana to shi wannan Aqra ibn al-Hadi da yaga annabi ya fito da yaro yana ta daga shi yana masa wasa sai bata rai yace ku mutanen binni ku biye shago ba yara kun fiye san yara shi zai fada halayyarsa ta gaskiya sai ce ni irin wannan yaran ina da guda bakwai a wata ruwayar ina da guda tara ban taba daukan ko dai ba tarbiya sai kauye shi yasa za ku ga tare da dukkan girmamawa tare da dukkan girmamawa da yawan yaran da suke yawo yau a titunan mu ɗan ina ne daga ƙauye aka koro su iyayensu sun noma abincin amma ba za su iya ci da su ba sai da abincin ya nuna aka girbe aka kawo gida su kuma sai aka koro su akwai wani ƙauye da duk da muke zuwa noman shinkafa akwai wani yaro mai kwazo da yake taya mu wata rana mun je sai muka tarar baya nan yana da himma yaran yana da kwazo bai da lalacin aiki sai muka ce ina wane ne sai aka ce ai babansa ne wata bazawara kuma a gidansa daki biyu ne daga na uwarsa sai shagon yaran shagon yana kallon waje to da baban yayi sabuwar bazawara sai ya toshe kofar wajen ta yaran ya bude ta ciki shi kuma sai ya tura shi Kaduna wannan aiki in ba kauyenci ba ina ake wannan shi yasa in dai kaga mutum ya mutu an ce ai babban ɗansa baya nan yana Lagos zai zo ana wane yaushe za ka zo baba fa ya mutu sai ce sai uku baba fa ya mutu za a share makoki sai ce sai bakwai suka hu fa za su koma sai ce a bari ma hada a 40 shi ma koransa akai yana yaro shi ma ba zai dawo ba wallahi to Allah yana gaya mana matukar kana so in ka tsufa ƴaƴanka su zama tare da kai su damu da damuwarka duk motsinka kaga hankalin ƴaƴanka ya tashi duk uban da kaga ya zo bai da lafiya an kawo shi asibiti duk familin sa sun zo ƴaƴansa maza da mata ana ta shiga ana ta fita wallahi ya bauta musu shi ma ya damu da damuwar su suna yara amma kaga mutum ya tsufa kamar ruwan sama akan ya fado ba wanda ya damu da shi to ko yana da ƴaƴa shi ma bai damu da su bane ba shi yasa Allah ya gaya wa ƴaƴa da yake so ya nuna musu su tausaya wa iyayensu sai yake ku tuna su ma sun muku irin haka cikin addu'a ka rinka cewa wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira ka rinka cewa ya Allah ka ji kansu irin yadda ni ma suka tausaya min ina yaro to in baka tausaya maka ba ya zai tuna wannan wallahi ba zai tuna ba ba zai tuna ba kuma wannan yana daga cikin abin da muke fama da shi yana daga cikin kalubalen mu a yau haihuwar ƴaƴa da rashin tausaya musu da watsar da su a gari wanda wannan yake sa suke tashi da bakar zuciya kaga yaro ya kashe mutum ko yana tufiyar ma bai san adadin mutanen da ya kashe ba saboda tausayi na mutuntaka tausayi na ubantaka tausayi tun yana yaro babu shi a zuciyarsa ba a koya masa ba yanzu damuna za mu shiga ku zuba ido da kyau musamman lokutan da ake ruwan dare ku ga yara ƙanana suna bin kofar gidaje suna raɗewa ina iyayensu irin ƴaƴan da a irin wannan lokaci ya kamata a ce suna ɗaki suna can uwar ɗaka an musu wanka an shafe jikinsu da rub irin yadda ake mana muna yara in an yi damuna da magarba a yi maka wanka a shafe jikinka da rub a sa ka uwar ɗaka da ka yi motsi za ta kun ka fito ana tattalinka sannan ƴaƴan yanzu ba sa samun irin wannan damar ba sa samun irin wannan gatar shi yasa in ka ce ƴaƴan zamani kuma akwai iyayen ne zamani to wannan ba ƙauye da ya ce wa annabi ni fa ban taɓa yi wa ɗana wani irin wannan ba tara nake da su shi ma sai annabi ya ɓata rai sai ce ya zan yi da kai idan Allah ya cire tausayi daga zuciyarka sai annabi ya bada wata ƙa'ida sai ce man la yarham la yurham to ka sani duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa ba wallahi ba za su tausaya masa ba wallahi ba za su tausaya masa ba daka yana daga cikin haƙƙin da ƴaƴanmu suke da shi a kanmu mu tausaya musu daga cikin tausayin nan dole ne su ga sadaukarwa tare da mu mu rinka haƙuwa haƙura da buƙatunmu dan me dan buƙatunsu gaskiya ne kai ma ba dan an haƙura da wasu buƙatun ba da naka buƙatun ba samu ba samu ba yanzu misali iyayenmu mata ba irin sadaukarwa da basu yi ba a kanmu ƙololuwar sadaukarwar da suka yi akan mu sun yadda su mutu don mu rayu. Imam al-Qurtubi da ya zo magana akan haƙƙin iyaye sai wani abu da ake kira da muwazana gwajejeniya. Duk ayoyin al-Qur'ani sun ce a kyautatawa iyaye biyu, ba su ce a kyautatawa ɗaya abu ɗaya ba. To amma shin ayoyin Qur'ani suna nufin mu raba wa iyayenmu maza da matan 50-50, uba 50, uwa 50? Ba haka ayoyin Qur'ani take nufi ba. Domin a Qur'anance Qur'ani ya nuna wata gudunmawa da uwa ta bayar, uba bai bada irinta ba. Shine Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. A wata ayar hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain. Uwa ta dauki ciki rauni kan rauni kuma ta yi shayarwa shekara biyu ta yaye. Imam al-Qurtubi ya ce to wannan yake nuna hidimar da uwa ta yi ta dan dare ta uba. Uba ya yi hidima ta kuɗi, ko shakka babu hidima ta kuɗi jarumtaka ce, ba za ka santa ba sai a irin wannan zamani. Ko ba haka ba, zamanin da dala take tashi ta sauka, to a lokacin ake sanin hidimar kuɗi ba ta wasa bace ba, babban hidima ce. To amma duk da haka ita uwa ta yi hidima ta rai, hidimar rai ta fita ne, ta fita kuɗi. Malamai suka ce uwa nawa ka sani wacce aka ce a wajen haihuwa ta mutu? Wani lokaci wani yaro zai zo wucewa sai ka ji ana cewa Allah sarki shi ne wanda ai uwar tasa wajen haihuwarsa ta mutu, Allah sarki. Amma gaya mana uban da aka taɓa cewa matarsa ta zo haihuwa ya mutu, ko a ce ai ga wani ya zo masallaci yana ta zubar da yawu saboda matarsa tana da ciki, yana yiwa? Da wahala. Duk da ana samu ɗan kaɗan, akwai mazan da su suke laulayi ba matan ba, ƙarai kuwa. Akwai mijin da duk ranar da matarsa ta samu ciki ya fara zazzaɓi kenan, wannan yana faruwa. Kuma Qur'ani ya tabbatar da haka, ba ku fata an sa? Annabi Zakariya lokacin da matarsa ta ɗau ciki shi ya laulaye, qala rabbi ja'alli aya, sai ce Allah nuna min alamar in matata ta samu ciki. Ai da sai a ce zaka ga tana zubar da yawo, zaka ga tana son ta ci goruba, zaka ga tana cin ƙasa, sai Allah yake a'a, ayatuka Allah tukalliman naza salasata ayyamin illa ramza. Alaman matarka ta samu ciki kai ne bakinka zai rike, ka daina magana sai kai kwana uku. To shine malamai suka ce wannan yana nuna wani lokaci miji shi yake laulayi ba mata ba, amma da wahala. Kuma wallahi na san wani aboki na da yake gaya min haka, in dai matarsa ta yi ciki to ya rinka zazzaɓi kenan. Allah ya raba mu da laulayi, kuma Allah ya sauƙa mu. To da haka wannan yana daga cikin abin da yake jan hankali kuma yake da tasiri a tarbiyya sosai. Ba a ganin wannan sharrin a yanzu sai an yi tsawon rai. Duk uban da bai ja ƴaƴansa a jiki ba, bai tausaya musu ba, bai musu duk abin da suke bukata ba a lokaci na yarinta, to ba zai ga illar abin ba sai in yayi tsawon rai. Abin zai biyo ka, abin zai biyo ka. Kuma abin yanzu mu ya zame mana ruwan daragama duniya, yana ta faruwa, yana ta faruwa. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatarwa da wannan mutumi, sannan kuma ya bada wannan ka'ida. Sannan sahabbai suka ce muna gane yara sun zo sun hau jikin Annabi su ne masa wasa, ko da sallah yake idan muka ga ya daɗe a sujada bai ɗago ba. Domin saboda yadda Annabi yake jan yaransa a jiki, ko sallah yake yi sukan zo su hau bayansa, kuma in suka hau bayansa baya korarsu, sai ya basu sai sun gama wasansu sun sauka sannan ya ɗago. Ko kai ma haka ake so, ko ibada kake ɗanka ya matso kusa da kai riƙe abinka. Akwai wata jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Umama yarna na Zainab ce, ita a gidan Annabi in tana kuka ba mai rarrashinta sai manzo Allah. To wani lokaci sai an kira sallah sai ta hau ihu, haka Annabi zai ɗauko ta ya taho da ita masallaci, ai iqama, ai komai, ya kabbara kuma da ita a hannunsa. In yi ruku'u yana riƙe da ita, in ya zo sujada ne sai ya aje ta a gefe sai ya sujada, in ya gama kuma ya tafe ta a miƙe. Amma za mu ga iyayen yau haka suke, wuridi yake yi. Wuridin ma fa ba na sunna bane ba, da zabgejen carbinsa. Amma yaro ya zo ya kai mai duka, ko shi aka daka da wannan carbin sai ya ji a jikinsa, amma ya kai wa yaro duka. Tun daga nan ka fara kore ne ɗanka daga jikinka. danka da bincinka. Iyaye mata irin yadda suke wuce gona da iri wajen duka. Duka a musulunci yana da mahalli amma yana da ka'idojinsa. Ba a fara dukan yaro sai ya kai shekara 10. Ba a fara dukan yaro sai ya kai shekara 10. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yadda ake tarbiyyar yaya. Sai ya ce murru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Ku rinka koya wa ƴaƴanku sallah tun suna shekara 7. Danka in ya kai shekara 7 in zaka zo masallaci kamo hannunsa ku taho. Da haka har ya kai shekara 10 shi ma ka dan sai masa ƴar butarsa. In mace ce uwarta ita ma ta sai mata ƴar butarta. In za a yi alwala ita ma ta rinka yin na wasa kar a hana ta. A dan sai mata ƴar daddumarta da dan hijabinta. Duk a lokacin kwaikwayo ne da koyo. An gane ko? Kai ma ɗanka ɗan sai masa ƴar jallabiya da ƴar farar hularsa ta zuwa masallaci. In an zo kayi sallah kana zama kai karatun Qur'ani rike shi ko da yana ihu kar a kore shi ko ya yake yi. Da koyo akan iya ba dan mai koyo ba da gani ya kare. To amma duk da haka in bai yi sallah ba a shekara ta 8 shekara ta 9 babu duka a ciki. Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani a cikin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna da yazo sharhin wannan hadisin sai yace wannan ya nuna a musulunci akwai dukan yara. Ba wata doka da take ta hana dukan yara. A musulunci akwai duka amma yana da ka'idoji kamar dukan mace ne. Qur'ani ya tabbatar da dukan mace. Duk wata wayewarka da zaka ce ba za a daki mata ba ƙarya ne. Su Turawan da suke cewa kar a daki mata su dukan su ne musu duka ne na ma'ana. Ba sa ciyar da su. A Turai idan ka auri mace 50-50 ake yi. In za a ci naira 100 a gida ka kawo 50 ka kawo 50. To akwai bulala da tafi wannan? Mutumin da baka ciyar da shi ba ka doke shi ma? Da wace hujja zaka dake ta? Kai ba laifi kai mata ba. Kai baka kama mata hayar gida ba rabi da rabi kuka yi. 50-50 ne. Ka biya rabi ta biya rabi. To ka isa ka dake ta? To amma musulmi wanda numfashi ne kawai musulmi bai wa mace. In dai musulmin ƙwarai ne komai an ce kai mata. Ko wannan shi yasa aka ce in tayi ba daidai ba kuma gyaran ba zai yi ba sai da duka to a dake ta amma da ka'idoji. Ba wai an baka wuka da nama bane kai dukan yadda kake so ba haka ake nufi ba. To haka yaro to sai Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani yace ku duba ku ga cikin laifin da aka fi wa Allah ya fusata shi in ka cire shirka shine sai ne barin sallah. To Allah madaukakin sarki ba a karamin laifi yace a daki yara ba sai a manyan laifi kamar irin barin sallah. To sannan ko shi din Annabi sai yace kar ku dake su sama da bulala 10. Sannan kuma kada in kun tashi dukan ku taba fuska ba a dukan fuska saboda me shi duka asalinsa gyara ne. To shi kuma duk abin da zai yi gyara yana da ka'ida domin in ya wuce zai iya banna. Duk wani abu da ka sani wanda yana gyara to akwai adadin da in ya kai ba gyaran zai ba sai dai yi ne banna. Yanzu mu kalli magani. Magunguna da ake cewa sha biyu ko sha uku ko sha sau biyu idan ka zo inda aka ce ka sha biyu sai ka sha hudu me zai ma barna zai maka wanda asalinsa an yi shi ne don ya yi ne gyara. Haka nan maganin da aka ce ka sha biyu a wuni sai ka shanye duka a wuni ko sai kake tsallakewa to ba zai maka amfani ba. To da haka shi duka asali a shari'ar musulunci gyara ne amma fa sai in an yi shi da me ka'idarsa ka'idarsa ya zama ba akan kowane irin laifi ba. Laifin sai ya kai sannan kuma in za a kai ya wuce bulala 10 manzo Allah ya ce ba a bulala sama da 10 sai a haji amma duk wani abu sunansa tarbiyya na daftarwa to bulala sa ba ta wuce 10. Kuma ku sani ita bulala yaro ya fi tsoranta kafin a yi masa ita. Shi yasa a hadisai inda su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka rataye bulalu a gidajenku domin ganin bulala kadai yana sa ƴan gida su shiga hayyacin. Duk wanda yake mai shekaru da yawa ya tashi ya ga a gidajen Hausawa ana rataye mai bulala. Hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci yaro in yi maka laifi ka kamo shi ka nuna masa bulala ka gama. Ka gama ba tare da ka doke shi ba. To da haka mu kula da wannan musamman iyaye mata sun fi zafin hannu sun fi yawan duka su kula da wannan. Sannan kalmomi na alkhairi ya'ya su rinka jin su daga bakin iyayen su. Shi yaro farkon wanda yake buɗe baki da shi shine iyayensa musamman mahaifiya. Ana haihuwarsa da ya buɗe ido wa ya fara gani ita dan za ku ga asibiti da mace ta haihu tana cikin damuwan nan abinda ake cewa ai sauri a dauko mata ne dan ta gani ta gani wannan yana da tasiri yana bude ido uke yake fara gani shi yasa ya fi sabo da ita shi yasa duk yadda danka yake son ka kai hakuri zai fi son uwarsa saboda wasu alakoki kadan ne ake samu da wuya a cikin 100 a samu biyu dan da yafi son ubansa sama da me uwarsa kuma haka dabi'a ce saboda na farko a jikinta ya zauna ya fi sabawa da ita nonan ta ya sha kai kudin nonan ka biya amma shi ita ko ita tai producing nonan daga jikinta ya sha akwai lokacin da ya rayu ita take ci ta san masa to da ire-iren waɗannan sannan idan ka zo ka kalli 24 hours na iyaye uba sai an samu zakakurin gaske yake awa biyar da yayanka wani ko awa biyar din zai da yayansa a gida yana zaune to fa su tuna bangaren su yana bangaren sa baya so su zo kusa da shi da Allah kuma tsafin dame ni ku can da yaran nan to iyaye mata sun fi zama da yaya dan haka a nuna musu yawan fada alheri domin wannan maganganun da iyaye suke yi su suke shiga kunnuwan yaya kuma da su yaya suke bude ne baki baki akwai wani aboki na malamin islamiya yake bani labari yace akwai wani yaro a islamiyya su ya addabi yaran mutane da ashara ashari an sha zama a yi mitin cewa ko dai a sallami yaran nan sai a ga kuma to ai in an sallame shi ba solution ba ne ba mafita ba ce ba a yi abin da ya kamata ba domin iyaye da yawa za su kawo ƴaƴansu makaranta ba su iya zagi ba amma sai su koya da an hada su da wannan yaron shi ya yi ashara ashara karamin yaro ne amma ya yi ashara aka rasa ya za a yi a kira uban shi kansa uban ya kasa gano bakin zaran saboda bai da experience na tarbiyya wallahi malamin yace wata rana da Allah yake so ya nuna mana inda matsalar take kawai sai aka yi hutun makaranta yace kawai wata rana sai na bi ta unguwar yaron ina tafiya sai na tadda shi a kofar gidansu yana wasa da sauran yara sai ya mulmula wani yaro a shirye masa ba daidai ba maka masa ita yake ina nan da Allah yake so ya nuna min ishara kawai sai na ji uwar daga gidan ta ce kai wani dan kaza kaza ka ba na hana ka zagi ba a ga wannan shi ne operation fire for fire ma'ana daga gida aka koya masa ya za a gyara zagi da zagi ba a gyara zagi da zagi to a nan ne mu a kasar Hausa muna da wani kuskure za ku ga a kasashen Larabawa duk da su ma ba duka ba su ma suna da nasu matsalar amma masu tarbiyyar cikinsu malaman cikinsu masu addinin cikinsu za ku ga yaro zai wa uba laifi a madadin zagi sai ya ce Allah ya hadi Allah ya shirye ka duk wani abu da yaro ya yi in ba daidai ba ne a yi masa addu'a shirya in na daidai ne a sa masa albarka in ma wanda ya ba da haushi ne za a daure ba za a zage shi ba za a faɗi wata kalma dai mai daɗi to lokacin da kake haka kana koya wa ɗanka ne shi ma ya saba jin alheri ya kuma saba faɗa alheri domin sau da dama wallahi iyaye da yawa sun gano yanzu ko wata biyu ba a yi ba akwai uwar da ta tambaye ni ta ce malam ɗana ne yana yaro ina yawan zaginsa to yanzu wallahi a cikin ɗana na fahimci duk ƴaƴanta tana zaginsa ta ce to amma ta gane shi wannan yaron zagin ya kama shi ta ce duk abin da muka sa shi a rayuwa baya abin alheri ta ce sosai nake tunanin kila wannan maganganun miyagu da nake gaya masa ne lokacin yarinta yanzu suka haushi to yanzu me mafita sai nake mata mafita shi ne yanzu sai ki dawo ki kai masa addu'ar Allah ya maka albarka domin me innal hasanat yudhibna sayyi'at wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha to a kasar Hausa sai aka yi rashin sa'a iyaye nauyi suke ji suke Allah ya maka albarka musamman in kai ne dan fari musamman in ana zama irin na family kun san a kasar Hausa idan kai ne dan fari ko da na biyu ko da na uku to a gaban kakarka uwarka ba za ta amsa gaisuwarka ba in kai ta yi rashin kunya ka zo gaban kakarka gata ga babarka ka gaishe ta ai tana cewa lafiya lau in ka ce ina kwana to shikenan ta yi rashin kunya yanzu wanki a gabana za ka amsa gaisuwar wani to an gaji wannan ballantana kuma ta ce Allah ya maka albarka kai baki da kunya a gabana za ki ce Allah ya maka albarka to kaga irin waɗannan abubuwan na al'ada zamani yanzu ya fara zuwa mana da su sai mu gyara sai mu canja mu rinka yawan cewa ƴaƴanmu Allah ya shirye ku, Allah ya muku albarka. Zaka ji wata rana in ka saba cewa danka Allah ya masa albarka, shi ma zai ce baba Allah ya masa albarka. To shi ma a kasar Hausa fa asali abun aidi ne. Shi a kasar Hausa karami baya cewa babba Allah ya masa albarka, sai dai shi babban ya ce karami Allah ya masa albarka, wanda wannan kuskure ne. Babba ya ce Allah ya masa albarka daidai ne, karami ma ya ce babba Allah ya masa albarka daidai ne. Ai Allah aka ce, ba ta aka ce baba ni zan maka albarka ba, a'a Allah ya maka albarka. Shi kuma Allah ya sayyaye Ubangiji subhanahu wataala ya bamu dunkulalliyar wannan ka'idar, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, a ce bayi su rinka yawan fadan maganganu na alkhairi. To sannan uwa uba shine kula da abin da ya shafi tarbiyya da kuma ilimi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula wa yara da wannan bangaren ba kadan ba, bayan ya ja su a jiki, bayan ya nun a ba su abubuwa ne wanda suke bukata na yaranta, irin alawa da sauransu. To kuma zaka ga yaro dan kankani sai Annabi ya gaya masa wani abu mai girma na ilimi, wanda lokacin da yake yaron bai ma san ma'anar abin ba, sai ya girma sai yace ai Annabi ya taba ce min kaza. Akwai wani yaro cikin yaran Madina yake cewa bazan taba mantawa ba, wata rana Annabi ya zo gidanmu, sai ya zo gefen rijiya, sai ya sha ruwan rijiyar, da ya gunsu ruwan ragowar sai ya fesa min a fuska. Yace to bazan taba mantawa da wannan abin da Annabi ya min ba. Gajitansa Al-Hasan ibn Ali, Annabi ya bar duniya sayyidina Al-Hasan yana shekara bakwai, dan shekara bakwai, kaga yaro dan shekara bakwai dan karami ne sosai. Lokacin da Annabi ya bar duniya Hassan shekara 7, amma Hassan yana cewa hafistu min rasulillah, akwai wata kalma da na saba ji daga bakin Annabi har na haddace ta, da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka. Wannan hadisin yaro ne wanda bai balaga ba ya biyo shi daga bakin Annabi, kuma bai karantar da shi ba sai da ya girma, yana yaro ma bai san meye ba. Domin hadisai sun nuna lokacin da Annabi ya rasu ana jimamin rasuwar Annabi, shi Hassan wafa yake dokin kara yake, saboda lokacin shi yarintarsa ba ta kai ma ya ji zafin ciwon mutuwa ba. Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo asa ya ce bayan Annabi ya rasu an yi wa Abubakar mubaya'a, sayyidina Ali bai zo ya yi mubaya'a ba da 'yan kwanaki, daga baya ya zo ya yi. To wata rana a 'yan wannan kwanakin sayyidina Ali da sayyidina Abubakar sun yi sallah a masallacin Annabi, sun fito sai suka tadda Hassan yana wasan kara da yara. Kaga shi ana jimamin mutuwar dokin kara yake, duka a lokacin mutuwar ta ne musu mi. To shine haka yadda Abubakar ya dauke shi ya rungume shi ya yi masa wasa, kuma ya yi masa baitun waka ya ce bi abi shabihan bi ali la shabihan bin nabi, ya ce fansata da fansarka da ubana wannan yaro, ma'ana na fanshe ka da babana, mai kama da Annabi ba mai kama da ubansa Ali ba. To haka nan Abdullahi dan Abbas hadisin sa sananne ne, Annabi ya kira shi ya ce ya gula inni uallimuka kalimat ihfazillaha ya fazka ihfazillaha tajibu tujahal. Sahabbai da yawa suna da irin waɗannan hadisan, suna yara Annabi yake kiran su ya koyar da su ya ladabtar da su ya musu kaza. Ga Umar dan Abu Salama, agolan Annabi ne, dan Ummu Salama ne da ta auri Annabi ta zo da shi gida, yaro ne karami, yace mukan ci abinci tare da Annabi. Wata rana an kawo Annabi abinci za mu ci tare, sai na tsoma hannun hagu, sai Annabi ya ce ya gulam sammilla wa kul bi yaminik wa kul mimma yadik, ya kai wannan yaro in zaka ci abinci kai bismillah, ka ci da hannunka na dama kuma ka rinka cin gabanka. Duk irin waɗannan tarbiyoyin mu iyayen mu sun mana, amma iyayen yanzu ba su fiye wa ƴaƴansu ba, ba su fiye wa ƴaƴansu ba. Mun bar ƴaƴanmu a hannun jam, mun bar su a gaban tauraron dan adam, mun bar su da wayoyin hannu. Zaka ga yau iyaye idan ƴaƴa suka dame su sai a kunna masa jam a bashi. A madadin waɗannan kalmomin, kaga iyayenmu a da tatsuniyoyi, wanda wasu suna koyar da jarumta, wasu suna koyar da rashin ƙarya, wasu suna koyar da gaskiya, wasu suna koyar da kaza, irin tatsuniyar giza da kokin nan, duk in ka koma su zaka ga tarbiyya ce a cikinsu. To da haka iyaye su kula da waɗannan matuƙa, yana daga cikin haƙƙin da ƴaƴa suke da shi. Idan ba ka da lokacin da za ka karantar da ƴaƴanka, to dole ne ka kai su makaranta kuma ka ɗauki nauyin makaranta. Yadda kake ganin ciyar da su abinci dole ne, to karantar da su ilimi ya fi ciyar da su abinci zama dole. Sawa'an ilimi na duniya da kuma ilimi na addini dole ne, domin shi ɗan adam da abu guda biyu Allah ya yi shi, ya yi shi da jiki da rai, kuma kowanne yana buƙatar abinci. Yanzu idan ka ci tuwo, jikinka ne zai girma, ka bawa jiki abincinsa. Amma idan kai sallah, kai karatun Qur'ani, to ranka ne shi kuma yake ne yake girma, ruhinka yana tsarkaka. Irin yadda ka san kana cin abinci mai kyau, fatarka tana gogewa tana kyau, to haka in kana abubuwa na addini shi ma ranka yana tsarkaka yana da kyau. Kuma dan adam dole sai da biyin nan. Yadda ka san in ba a cin abinci mai kyau, jiki yana lalacewa, cuta takan shiga dan adam. To haka idan babu addini babu ilimi, rai ne yake lalacewa, sai kaga dan adam ya gurbace ya zama wani abu. Ko da a jikinsa yana burge ka, to amma idan yayi wani abin sai kaga jaki ma ba zai ba, saboda an kula da jikin an manta da ran. Shi yasa wani mai hikimar larabci yace, ya amiral jismi kam tas'ali khidmatihi wa tabdul al-wusta fi ma fihi qusran, aqbil ala an-nafsi wa takmil fada'ilahu fa anta bir-ruhi la bil-jismi insan. Ya kai wanda yake wata jiki yake yi wa jiki hidima, kana ta damuwa da jiki, ka kyauta ba laifi. Amma ka sani hidimar jiki asara ce in rai bai rayu ba. Duk kimar jikin mutum, ko shugaban kasa ne yanzu yana shafa mai na triliyan mu dauka, yana cin abinci na biliyan, yana kaza, da ya mutu kowane addini yake bi, ba musulunci ba ko ba musulunci ba, da ya mutu kololuwar an bata lokaci ka bari wata daya, ina za a kai shi? Rani. Dan ko musulmi ne, gatan da za a yi masa kar ya wuce 24 hours, duk inda yake aje a yi mai a binne shi. To fa an binne shin nan, duk tsadar man da ya shafa, duk tsadar abincin da ya ci, ba shi wata daya je ka tona ramin ka gani, duk kun ka ga mutum yawa. Wannan ran shi Allah madaukin sarki yake zarewa daga jikin dan adam ya ci gaba da ni'imtar da shi. Da haka yadda zamu gane kimar rayuwar dan adam ta fuskar ilmantar da shi da bashi tarbiyya, yadda abin zai fito mana fili kamar biskit ne da kwalin da aka zuba biskit a ciki. Yanzu da biskit da kwalin da aka zuba biskit a ciki, wanne ne ba mai daraja ba? Ko ne yana da daraja, ko ne ana bukatar sa, to amma wanne yafi biskit din? Domin yanzu da an kawo maka biskit ko alawa, dukkan ledar da aka nade alawar da ita, da ka bare alawa kake kaiwa baki ledar fa, daidai ka yar. To za ka samu iyaye sun tafi kaso uku a ƙarshen zamanin nan. Akwai iyayen da kwata-kwata ba ruwansu da 'ya'yan sun watsar da su, waɗannan su suka fi sharri a cikin al'umma. Wallahi ku tambayi jami'an tsaro, suna gaya mana a wani lokaci sukan ba mu sata ansa, su ce mu sa a wa'azi. Idan ka shiga cikin sabon gari, ka shiga cikin Nasarawa, idan ka rinsa ganin yara homeless marasa gidaje, ba maza ba mata, duk gauraye, yanzu idan dare yayi da zaka hau motar ka shiga titunan cikin Nasarawa GRA, wasu gidaje zaka samu maka maka an complete building, yaran nan da maza da mata duk suna rayuwa ce. Abun tambaya, ina iyayen su, ina ƴaƴa, ina dangin su? Zaka iya cewa wasu su da yawa daga wajajen da ake yaƙe-yaƙe suka zo mana jihar Kano, wasu bandi sun kori iyayensu daga jihohin da suke makotaka da mu, inda bandi suka addabi mutane, wasu daga gabas inda ake fadace-fadacen boko haram. Amma wallahi duk da haka akwai wanda iyayensu suna nan da ransu da lafiyarsu, da ransu da lafiyarsu. Waɗannan yaran time bomb, ko al'umma ta tashi ta yi wa kanta da kanta fada ta gyara tarbiyyar waɗannan yaran, domin ko muna so ko ba ma so su ne manyan gobe. Idan al'umma ba za ta yi wannan da kanta ba, to mahukunta wallahi summa tallahi, in ba su yi wannan ba, in ba a yi doka a arewacin Najeriya ta duk uban da aka kama baya kula da ɗansa a hukunta shi ba, wallahi waɗannan yaran su ne ajalin mu a gaba. Ba fata nake mana ba, amma reality. Ƙaramin misali, lokacin zanga-zangan nan da ta taso, kowa Allah ya masa alert mun gani, danjar ta daga mun ganta. Da zanga-zangan nan ta yi walking, ta yi tsawo, to billahi lazi duk wani mai arziki baya gidansa a yau. In yaran nan suka kai ga gidajen mulki, suka kai ga ƙwatar makamai daga hannun jami'an tsaro, wallahi mun gama yawo. Ba kuma komai ya ja ba, watsar da su da aka yi, ba wani uba da zai musu fada, ba wani wanda zai tsawatar da su, iyayensu da suka haife su sun watsar da su, hukuma bata kira su ta tilasta musu dauki nauyin su ba. Al'ummar ita kanta bata taru ta gatanta musu ba. Hukumar bata yi abin da ya kamata ba. Wannan shine danger da take gaban mu. Akwai iyaye kaso na biyu wanda su ma suna cikin hadari makamancin wannan, amma nasu bai kai wannan ba. Su ne iyayen da suka fi damuwa da su gina jikin ƴaƴansu ba ruwansu da tarbiyyar su. Akwai iyayen da duk hanyar da za su bi ko ta halal ko ta haram su samu kuɗi don ƴaƴansu su ji daɗi, su kai su turai, su kai su kaza, su sace kuɗin da ƴaƴan mutane za su mora don nasu ƴaƴan su ji daɗi. Waɗannan su ma Allah ya nemi su ishara, amma da yawansu ba sa dariya. Da yawa za ka ga uba ya saci kuɗi, kuɗin da inda zai basu a al'umma, iyaye da yawa za su amfana ƴaƴa da yawa za su samu tarbiyya da kulawa. Ya sace kuɗin da aka kasa samun ilimi mai kyau, ya sace kuɗin da aka kasa samun ayyukan yi, ya sace kuɗin da aka kasa samun lafiya. To shi isharar da galibi Allah yake nuna wa irin waɗannan iyayen, ƴaƴan nasu kuma ba su yi musu abin da suke so. Sai ka ga sun gama wahalar amma ƴaƴan sun juya musu baya. Wani ƙarshe sai ɗan ya tare da shi da uwarsa, in yayi tsawon rai shi sai a bar shi da jarida. Ka gama bauta musu amma kai sun barka da jarida, duk sun bi uwarsu sun ƙyale ka, ba sa girmama danginka, ba su san su ba ma, saboda kai ɗan boko ne. Lokacin da take kai ma ka fi ƙarfinka je da ƴaƴanka ƙauyenku. Yan uwanka sai dai su zo su gaisa da kai a ofis, a gidanka ba ka da inda za ka sauki yan uwanka. Ya ma za a yi ka haɗa su da ƴaƴan yan uwanka, su ƴaƴan birni ne, su a Ingila suka tashi da Amerika da sauransu. To sai ka ga ƴaƴan sun zo sun zama muggan mashaya, muggan ƴan ta'adda, tausayi na uba da ɗa. An musu komai amma ba za su rama ba, saboda ka'idar shi ne a cikin tarbiyya addini yana da matuƙar mahimmanci. Duk lokacin da ka cire Allah a tarbiyyar ƴaƴanka, to fa a tarbiyyar duniya babu maganar girmama iyaye. Yanzu duk wanda ya karatun boko tun daga playgroup har ya zama profesa, na ƙalubalance shi ya kawo min sentence ɗaya na ɗa ya bi uba a kowane subject. In dai ba Islamic studies ba, sentence ɗaya na ɗa ya bi uba babu shi a boko. Da haka maganar ɗa ya bi uba, ɗa ya tausaya wa uba, ɗa ya girmama wa uba, a ina ake samu? A Islamiyya. To irin waɗannan ƴaƴan za ka ga iyayensu ba ta Islamiyya suke ba, bal abin da suke ganin Islamiyya ci baya ce, kuma baya ce kaza ne kaza ne kaza ne. Kuma an yi rashin sa'a wasun su, daman su sun zo sun yi katankatana mutuwa gaban almuru. Zamanin su ba Islamiyyar, lokacin da Islamiyyar ta zo kuma sun girma ba za su iya zuwa ba. To kaga shi kuma bai san amfanin ta ba. To da ka duk yadda za ka yi, na farko kar ka yadda kayo ba daidai ba ta fuskar neman arziki don ka zo ka jiyar da iyalanka daɗi. Wallahi daɗin zai zame musu bala'i. Me yasa a cikin tarihin sahabbai da tabi'ai aka samu iyaye mata sukan ce wa maza, in ba ku samu halal ba kar ku kawo mana haram? Saboda wannan yana da tasiri a cikin tarbiyya. Duk yadda ka so matarka ta zama ta gari, in dai abincin haram kake ba ta, ba za ta iya ba. Saboda abincin shi ne energy, shi yake zuwa ya gina zuciyar. To in dai zuciya ta ginu da dauda, ba za ta iya abincin ki ba. Yanzu ka gwada karamin misali, ka je da motar ka sha man da yake lalatacce, kaga motar za ta ja? Ba za ta ja ba. To haka tasirin abinci yake a jikin ɗan adam. Kar ka je ka fato kuɗin mutane don ka jiyar da ƴaƴanka daɗi, ba za su yi maka abin da kake so ba, ba za su yi albarka ba. Ka tsayi da halalinka, ka ciyar da iyalinka da halalinka, wallahi za su yi albarka. Mu kula da wannan, kuma mu gane cewa fa ba mu muke wa ƴaƴanmu arziki ba, kai ma abin da kake da shi fa ba gada kai a wajen iyayenka ba. Domin da yawa daga cikin irin waɗannan iyayen tsoron talauci ne, kar ya mutu ya bar ƴaƴansa da talauci. Kai da aka mutu a gidan haya aka bar ku, yau gidajenka baka san adadinsu ba. Shi yasa Umar ibn Abdul Aziz shugaban ƙasa ne na duk duniyar musulunci lokacin da ya rayu, da ya zo zai mutu Allah ya masa arzikin ƴaƴa da yawa, amma bai da komai, bai da ko zifi. Fadawansa suke ce masa, ranka ya daɗe za ka mutu amma ba ka da kuɗi ba, a inda kake aje kuɗinka fa ba komai, kuma ga zuri'a. Yana magagin mutuwa ya farfaɗo, sai karanto ayat suratul anfali, inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin. Allah Ubangiji na shine majibincin al'amari na wanda ya saukar da littafi kuma shi yake jibintar dukkan mutane na gari. To anan ne yace idan ƴaƴan kirki ne Allah zai kula da su. In ku ƴaƴan banza ne dan me ne zan saki kudin wasu in ban musu ni inje ina shan duka su suna jin daɗi. Da ta mi hattara kaso na biyu na iyaye wanda sun ba wa ƴaƴan kulawa sosai amma ta duniyanci babu addini a ciki, wannan ma matsala ne kwarai da gaske. Wani uba ya zo ya gaya wa sayyidina Umar cewa ba abin da ban wadana ba na jin daɗi, amma gashi ya girma yau ina magana yana magana, har wani lokaci yunkuri yake zai dake ni sai an rike shi. Sai sayyidina Umar ya ce ba ni labarin yadda kai masa tarbiya, sai ya rinka faɗa kamar a yaren zamani ka ce na kai shi makaranta kaza mai tsada, ƴaƴan gwamnoni ne ma a lokacin suke yi, na kai shi Germany, na kai shi Ingila, na kai shi America. Duk ya gama faɗa ba magana karatun Qur'ani. A ƙarshe duk da ya gama sai Umar ya ce to karatun Qur'ani ba ka taɓa koya masa ko ka kai shi a koya masa? Yake a wannan kuma yake to ai yayi daidai ne kace so ya maka ai tarbiyyar jaki kai masa kiwon jaki. Shi jaki shi ne wanda za a bashi abinci ya ci ya ƙoshi ya ci ciyawa ya ci harawa ya ci dusa ya ci kuka ya sha ruwa. To alaman nagode in ka hau bayansa kai mai shi sai ya tutsu sai ya kada kai, to wai nagode kenan. To da ka kai maka tarbiyyar jaki dole ya maka nagodan jaki. To idan mun fahimci duka waɗannan ɓangarori guda biyu ya ƴan uwa masu albarka, tarbiyya shi ne dole sai an haɗa a duba duniya a duba lahira. ƴaƴanka in kana da hali ka kai su makaranta mafi tsada ta ilimin zamani, arha ba ta ado. Duk abin da ake so a samu mai kyau sai an sa kuɗi, wannan sunna ce ta Allah, haka duniya take. Kuma addinin musulunci bai hana mu mu nemi duniyarmu ba, amma kunnen mu ya ja kar kuma mu manta da lahiran mu. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. To haka nan idan akwai makaranta ta addini ita ma samu mai tsadar ka kai shi. Malamai suka ce ka ba wa ɗanka ilimi shi ne gaba sama da ka ba shi abinci. Da ɗanka ya ci tuwo mai nama da man shanu ko shinkafa da salad da kwai da salad cream, to wanda ya samu ilimi ko da zai ci garauga. Idan ya samu ilimi mai kyau wannan shinkafar zai samu wa kansa. Amma in ka kuskura ka fi damuwa da ya ci mai kyau makaranta ya je ya jigari-jigari ba dai gudan masa cin kwaki kake ba, to wallahi sai ya ci kwakin a gaba, sai ya ci kwakin a gaba. Kuma ka mutu ka bar ɗanka da ilimi da tarbiyya ya fi ka mutu ka bar shi da kuɗi. Duk kuɗin da ka mutu ka bar yaro da shi in bai da ilimi bai da tarbiyya ba dai talauci kake tsorace masa ba, wallahi sai ya yi, sai ya cinye wannan kuɗin kuma sai ya zama ɗan banza ɗan iska ci ma zaune. Amma ka mutu ba ka bar wa ɗanka ko sisi ba, amma ka bar masa ilimi ka bar masa tarbiyya, to duk arzikin duniya zai iya samu. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu kusan bauta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu fifa nisan shiga. Abu na ƙarshe da zan cike mana da shi ya ƴan uwa masu albarka, ɗan adam baya iya shirya ɗan adam, shirya da aikin tarbiyya na Allah ne. Shi yasa asali ita kalmar tarbiyya at-tarbiya daga ar-rabbu ne, domin Allahu huwal murabbi, Allah shi yake ba da tarbiyya. Da haka duk dabarar da za ka yi, duk ƙoƙarin da za ka yi, duk ƙwarewarka, kar ka yadda ka manta da Allah. Ka dage da addu'a, Allah ka shirya, Allah ka shirya, Allah ka shirya. Shi yasa Allah ya gaya mana bayi na ƙwarai bayan duk sun yi abin da za su iya na tarbiyya, kuma suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shi ma yana daga cikin kuskuren iyaye, galibi ba su fiye wa ƴaƴansu tarbiyya ba sai ƴaƴan sun fara fantarewa, sun fara lalacewa. To wannan ma kuskure ne a babin tarbiyya. Ɗanka yana da haƙƙin kullum ka rinƙa masa addu'a. Yo kai ma baka so in ka mutu ya rinƙa maka addu'a, to sai ka fara yin taka ya zama nagari, sannan ne in ka mutu shi ma zai rinƙa maka taka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang penting ini, kalau kita mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai 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 apa yang harus kita lakukan sebag
iya mana wa bada pada sosia ba karena robung ma tentang tentang karung ala mana sana ai pada ada ai ma wa ai ma la kali ai wa bada da ai wa sia mana wa mana sana ai ala mana sana dalam kita mulai dengan mana tadi awal nama kita kita kawan
farko Allah madaukakin sarki ya halicci dukkan halin da sha'awa kuma ya bada hanyar da za a bi a samu waraka dangane da ita wannan sha'awa wanda hanyar daga ciki ta farko kuma wacce ta fi kowace ita ce haurin hanyar aure idan wannan baiwar Allah ta kasance mai aure ce kuma duk da haka sha'awar ta fi karfinta abinda wannan yake nunawa kenan kamar ta fi mijinta karfin sha'awa baya iya gamsar da ita to in hakan ne ya kamata ta fito ta gaya wa shi mijinta ga irin bukatar ta ga irin yanayinta to shi kuma namiji din ya fahimci haka game da matarsa in mai ilimi ne mai wayewa ne ba magana ce ta fada ba ko ya ce ta dame shi ko kaza dan ana samun haka wani namijin ya zama shi ya fi matar karfin sha'awa wata matar ya zama ita ta fi mijin idan an samu irin haka akwai dabaru da malamai suke karantarwa wanda ba su saba wa addini ba da kuma shawarwari na farko duk mijin da ya san matarsa ta fi shi karfin sha'awa to lokacin da ya zo saduwa da ita kada ya rinka saurin shiga jikinta ya rinka bari ya mata wasa wasan da zai sa sha'awar ta matso sosai ta yadda da ya shiga jikinta bukatar ta za ta biya wannan yana daga cikin abin da musulunci ya koyar ubangiji subhanahu wataala ya ce nisaukum harsun lakum fa'atuha sakum annashitum sai ce wa qaddimu li anfusikum kuyi wa kanku da kanku shimfiɗa da aka yin wasa da iyali kafin a kai ga saduwa da su yana taimakawa wajen biyan buƙatar su ta sha'awa sannan abu na biyu shi namiji ga matarsa ba kawai saduwa ce take biyan buƙata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ɗaya daga cikin iyalansa tana al'ada wanda a wannan lokacin saduwa ba za ta yi ba yakan yi mata wasa ta yi masa wasan da har za a samu biyan bukata abu na biyu ko na uku macen da ta san tana da irin wannan yanayi to sai ta kula da abincin da take ci mace ce tana da karfin sha'awa kuma sai ta je ta shan madara ta yi ta cin kwai ta yi ta shan kayan marmari to yaushe za ki zauna lafiya ai wuta ce ana gobara kuma ana kwara mata fetur kuma wai ana cewa ta mutu ya za a yi ta mutu har ba za ta mutu ba kamar gauro ne wanda bai da mata kuma bai da damar yin aure sai aka ce ya rinka azumi azumi yana rage sha'awa sai yake azumin to amma sai ya zo buɗe bakin kuma sai ya karya da madara da kwai da kaza ai an yi ba ai ba ai shi azumin da ake yin sa dan a rage sha'awa to wajen buɗe bakin sa ma da sahurɗin sa daban yake sai kai buɗe bakin da dan bakin shayi da dan dabino da dan kuninka amma ka je ka daki kwai ka sha madara to sha'awar da za ta zo maka sai ka ji kafin da kai azumin ma sha'awar ta fi karuwa dan akwai masu faɗa rasa sai malam kun ce azumi yana rage sha'awa to ni wallahi in dai azumin ma na fi sha'awa abin nufi buɗe bakin da kai ne ya ƙara sha'awa ya sa ta ninninka ta da to mu kula da wannan ƙwarai da gaske addinin musulunci wayan addini ne babu ƙauyanci ko kidahumanci a cikinsa to amma kuma ta fuska ta biyu in kuma ba mai aure ba ce to lallai sai ta yi kokari ta yi aure na biyu kuma ta rinka yawan azumi kuma ta kiyaye abincin cikan da take ci sannan shi kuma wannan abin da take yi a addinance haramun a lafiyance kuma yana da illoli da yawa likitoci suna faɗa yana haifar da cututtuka da yawa su mata yana kawo musu infection mai ƙarfi wanda daga baya ko mace ta zo ta yi aure kuma sai kaga ana ta fama da tsakamin haihuwa haihuwa sai to a kiyaye wannan da haka ko dan lafiya uwa uba kuma dan addini to sai a kiyaye Allah ya samu dace
a'a.